Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samu mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu, Haruna Mamman Bako ne ya kullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar tare da mako ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. A cikin shirin da zamu gabatar muku a daidai wannan lokaci, za ku ji cewa babban komandan rundunar dakarun kawancen kasashen tarkin Chadi MNGTF General Abdul Khalifa Ibrahim ya bayyana cewa Najeriya za ta ci gaba da kawance da makwabtanta wajen tabbatar tsaro. Har da yanzu a tarayyar Najeriya, wata kotu a jihar Taraba ta soke hukuncin kotun koli tare da korar wani dan majalisa mai wakiltar bali daga Sol a majalisar tarayya. A Jamhuriyar Nijar kuwa, hukumomin kasar ne suka bayyana cewa sun dauki dukkanin matakan da suka dace domin inganta karatun boko a wannan shekarar ta bana, bayan da ajiyar ɗaliban makarantun firamare da na sakandare suka koma karatun bayan watanni uku suna shan hutu. Muna dauke da shirin ɗan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar. Amma duka wannan sai na maida ku Washington DC ta hanyar tauraron Dan Adam domin sauraron labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Likitoci masu neman kwarewa a Najeriya sun janye yajin aiki da suka shafe kwanaki 63 suna yi, bayan doguwar tattaunawa da majalisar zantarwa ta ƙasa NEC a takaice. Ƙungiyar likitocin masu neman kwarewa sun janye yajin aiki da suka fara tun ranar 2 ga watan Agustan shekarar 2021. Ƙungiyar likitocin da ita ba da wa'adin komawa aiki ne na mako 6 don ganin yadda gwamnati za ta ci gaba da ɗaukar matakai game da buƙatunsu. Ga dai ƙarin bayani daga Hawwa Umar a birnin Abuja.
Shugaban kungiyar likitoci masu neman kwarewa Dr. Godiya Ishaya ya ce da alamu gwamnati ta fara duba lamuran nasu.
Akwai wasu bukatutu wanda da muka zayyana da gwamnatin wanda har aka ya kai rattaba hannu, wanda da mun gani gwamnatin ba ta so ta abu a kansu, amma a wannan kwanakin mun gane cewa gwamnati ta soma aiki a kai, kuma ta yarda za ta janye wannan karan da za ta kai mu kotu. Wannan bude hanya na zama kan teburin sulhu da ci gaba da muka samu a cikin batutuwan da ya samu kaje yajin aikin, sai muka ga ya dace mu kira su majalisar zattarwa da wannan kungiyar namu. To da muka kira su, sai muka duba wayannan batutuwa din, muka gani ya kamata mu janye yajin aikin tunda yake mun dawo teburin sulhu.
Yanzu dai za a jira a ga irin matakan da gwamnati za ta dauka kafin cikar wa'adin sati 6 da kungiyar likitocin ta bada. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Hawwa Umar. Facebook ya fara aiki bayan ya katse ya bar biliyoyin mutane a fadin duniya a jiya Litinin suka gaza amfani da shi da ma shafukan Instagram da na WhatsApp da suke hada yan uwa da abokan arziki da sauransu. Da yammacin jiya Litinin ne masu amfani da Facebook suka fara samun damar shiga shafin bayan sa'o'i 6 da ya katse. Daga bisani dai an tabbatar da dawowar manyan shafukan sada zumunta na duniya. Ana saura kiran rana ta rabar tsaka agogon Amurka ne Facebook ya katse. Bayan minti 30, Facebook ya aike da sakon Twitter cewa yana sane da daukewar layinsa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin, China ta tura jiragen yaki akalla 56 a sararin saman Taiwan, yankin tsibirin nan da take ikirarin mallakanta ne, yayin da Taiwan din ta tada mayakan samanta domin sa ido akan jiragen da suka kusa a sararinta kwanaki 3 jere. Taiwan mai cin gashin kai, wanda China ke ikirarin mallakanta ne, ta kiyarda da shawagi da jiragen Beijing ke yi sama da shekara guda. Amma tun a ranar Juma'a da China ta yi bikin ranar ƙasa, ta tura jirage masu tarin yawa da galibinsu a kudu maso yammacin sararin samaniyar Taiwan da ke kusa da tsibirin Pratas da Taiwan ɗin ke riƙe da shi, kamar yadda aka gani a jiya Litinin. Wannan labarin ya fuskanci ƙaƙƙausar suka daga fadar shugaban Amurka ta White House a jiya Litinin. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin ƙasashen wajen China Hua Chunying ya cecceki kalaman na Amurka a jiya Litinin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar a jiya Litinin cewa ƙasar Habasha ta kori jami'an aikin jin kai na majalisar su 7 daga ƙasar. Mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Farhan Haq ya ce an fice da ma'aikatan daga kasar saboda ba da kariya ga rayuwarsu. Babbar bukatar mu ita ce ma'aikatan mu su gudanar da aikin su cikin lumana, inji Haq yayin da manema labarai suka nemi ƙarin bayani daga gare shi. Amma ya ce idan ba mu samu damar yin hakan ba, to wajibi ne mu dauki wani mataki. A ranar Alhamis ne gwamnatin tarayya ta Prime Minister Abiy Ahmed ta baiwa jami'an Majalisar Dinkin Duniya wa'adin sa'o'i 72 su bar kasar Habasha. Gwamnatin na zargin su da shishigi a harkokin kasar, kana tana tuhumar su da laifukan karkatar da kayayyakin jin kai da na'urorin sadarwa zuwa ga kungiyar 'yan tawayen Tigiri da TPLF. A ƙarshe, hukumar magunguna ta ƙungiyar tarayyar Turai ta tabbatar da yin amfani da rigakafin COVID-19 na Pfizer BioNTech a matsayin na ƙari a kan masu shekaru 18 zuwa sama, amma ya rage wa ɗaiɗaikun ƙasashen su yanke shawara a kan yadda za su yi amfani da rigakafin a ƙasashensu. Hukumar magungunan ta Turai ta faɗa a wata sadarwa a jiya Litinin cewa za a buƙaci ƙarin rigakafin Pfizer ne bayan watanni 6 da aka yi wa mutum allura ta biyu ga masu shekaru 18 da sama da hakan. Sanarwar ta ƙara da cewa hukumomin lafiya a matsayin ƙasa ne za su yanke shawara akan ƙarin rigakafi na uku.
Labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai gefe rahotannin da muke dauke da su, inda zamu soma da tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya, babban komandan rundunar dakarun kawancin kasashen yankin tafkin Chadi MNGTF General Abdul Khalifa Ibrahim ya ce Najeriya za ta ci gaba da kawance da makwabtanta wajen tabbatar da tsaro, kamar inda za a ji karin bayani a wannan rahoton na Hassan Maina kaina daga birnin tarayya Abuja.
Babban komandan rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadi MNGTF Major General Abdul Khalifa Ibrahim ya ce Najeriya kawace abokiyar tafiya wacce ke karfafa aiki tare cikin haɗin kai don shawo kan matsalolin tsaro a shiyoyi. General AK Ibrahim, wanda ke jawabi a matsayin babban bako na musamman yayin bikin didimar cika Najeriya shekaru 61 da samun yancin kai da sashen tsaro na ofishin jakadancin Najeriya kasar Chadi ya shirya a birnin N'Djamena, ya buga misali da yadda Najeriya ta yi uwa da makarbiya a wurin tattaro kan kasashen yammacin Afirka don samar da zaman lafiya a kasashen Liberia da Saliyo da ya kai ga aza tsarin demokradiyya a kasashen biyu. Wata sanarwa da kakakin rundunar Colonel Muhammad Dole ya sanya wa hannu ta ce General AK Ibrahim ya ce amintaccen makwabtaka wani sinadari ne da ke aza samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali, a don haka Najeriya za ta ci gaba da haɗin kai da makwabtanta don ganin ƙarshen ta'addanci da 'yan ta'adda a wannan shiya da kuma dawo da cikakken zaman lafiya mai dorewa. Babban komandan dakarun kasashen tafkin Chadin ya kuma bada tabbaci ga abokan hadaka a matakan kasa da kasa cewar za su ci gaba da matsakaimi wurin ragargazar 'yan ta'addan Boko Haram da ISWAP har sai an kammala murkushe su. Tun da farko cikin jawabin maraba, mashawarci na musamman kan sha'anin tsaro a ofishin jakarancin Najeriya da ke kasar Chadi, Kanar Hassan Bukar, ya gode wa kawaye da magoya bayan Najeriya da suka jajirce wurin tsayawa kai da fata don ganin sun marawa Najeriyar a irin wannan mawuyacin lokaci da take ciki. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai muna tarayyar ta Najeriya, inda wata kotu a jihar Taraba ta soke hukuncin kotun koli tare da korar majalisa mai wakilta Bali da Gasol a majalisar tarayyar Najeriya. Ga dai ƙarin bayani a wannan rahoton na Salisu Muhammad Garba daga jihar Taraba.
Wata turkatarga da ta gudana a mazabar Bali da Gasol a majalisar dokoki na tarayya akan takardar shaidar cin zabe, wato certificate of return, inda hukumar zabe ta dauki wannan takardar sakamakon ta mallakawa honorable Abdulsalam Gambo Mubarak. Nan take honorable Garba Garba Shede shi kuma yace bai amince da wannan certificate of return da aka mikawa honorable Abdulsalam Gambo Mubarak ba, ya ruga kotu dogon zama domin sauraron karar. Sai gashi an yanke hukuncin a karkashin jagorancin mai shari'a Simon Amobe inda ya tabbatar da Honorable Garba Garba Shede a matsayin dan majalisa mai wakiltar Bali da Gasol a majalisar dokoki na tarayya, da ya mayarwa Honorable Garba Garba Shede kudaden da ya karba akan wannan kujerar da yake karanta hukunci mai namba 175. Alkali mai shari'a Simon Amobede yace hukumar zabe bata bi kaida gurin mikawa Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak takardar shaidan cin zabe ba, wato certificate of return. Barisa Saidu Ibrahim Waziri shine dai lauyan wanda ya shigar da kara, yayi nashi jawabin ne kamar haka.
To wannan nazara dama hakkinmu ne, don wayo ne ko dabara ne aka yi mana aka kwashi abin? Gaskiya ya bayyana yadda dokan kasa ya tanada, yadda dokan zabe ya tanada.
To ko menene Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak zai ce akan wannan hukuncin?
A gaskiya ne ban lamunci wannan hukunci da kotu ta yanke ba. Mun gama shari'a tun a baya, kotun koli ta riga ta yanke hukuncin shari'a, an gama zabe, mun je tribunal nan ma mun gama. Sai kuma gashi abun mamaki wai yanzu Federal High Court ta zo ta ce wai ta dakatar da hukunci da aka yi a kotun koli akan cewa hukuncin ba yi shi akan daidai ba. Ashirye nake zan daukaka kara, mun ma daukaka kara a zuwa kotu na gaba.
Barista Ibrahim Garba Wuro shine dai lauyan hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Taraban, wanda shi kuma yace
ita hukumar zabe a duk gaba idan aka yi hukunci tana bin umarnin kotu. Lokacin da aka yi bada hukunci aka ce Mubarak ne dan takara, ta yadda. Lokacin da aka je Kwaraba Filiola aka ce Garba ne dan takara, mun yadda. Muka bashi certificate muka yi da dan takara ne. Lokacin da aka je kotun koli aka ce Mubarak ne, mun dawo mun ce Mubarak ne. To saboda haka ba magana a ce wai hukumar zabe ita take ya rigima mata so ba.
Al'umman mazabar Bali da Gasol da ke jihar Taraba arewacin Najeriya ya za su ji akan waɗannan hukunce-hukunce da suka yi ta gudana a tsakanin wakilan nasu? Tambayar kenan da na yi wa Barista Idris Abdullahi Jalo, lauya mai zaman kansa a jihar Taraba.
Wannan ka gani magoya baya su sun yi zabe, ba su san abin da suke ciki ba. Yau a ce kaza, gobe a ce kaza, ya zama kenan babu kusan mai riban demokradiya din kwata-kwata, ya zama shiririta. Saboda haka ina kira da su mahukunta, ina kira musamman su ma masu zabe, a kullum mu rika bude idonmu, mu rika yin abin da ya dace, sannan mu tsaya mun yi abin da muka ya dace din, a yi mana mu ma abin da ya dace.
Dama dai Honorable Garba Garba Shede shine wanda ya fafata a jam'iyyar APC na neman kujerar memba mai wakiltar Bali da Gasol a majalisar dokoki na tarayyar Najeriya, da Honorable Tanko Adamu mai karfi na jam'iyyar PDP a zaben shekara ta 2019. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda a ranar jiya 4 ga watan Oktoba ne ɗaliban makarantun firamare da na sakandare suka koma karatu bayan hutu na watanni uku. Hukumomin dai na jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa sun ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin inganta ilimi na boko na wannan shekarar ta bana, don haka suke buƙatar gudunmuwar kowane bangare domin cimma wannan burin. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton Hoton na Tamar Abali daga Damagaram.
Gwamnan jihar Damagaram mai barin gado Isa Musa shine ya jagoranci komawa makarantun a nan jihar Damagaram, inda ya yi jan hankali ga dalibai kamar haka.
Ba a wasa an ka zo lakwal, an ka zo aiki ake yi. Kun ji wani minista da president daga lakwal take farawa. Tana yiwa cikin ku nan ne wata rana da kwai president de la republique, da kwai minista cikin ku, da kwai deputy, da duk kamantansu. Amma sai an yi aiki.
Kamar yadda hukumomi suka dauki niyya a bana, sun ce ba wani batun wasa a karatu. Musa Salisu shine sabon director ilimi na jihar Damagaram.
To sai mu ce muna mika sahihiyar goje mu zuwa ga magabata na kasan mu gaba daya, musamman shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad, Prime Minister Muhammadu Muhammadu, sannan mu zo ga minister kokarin da sun kai, sun ka izo muna kayan da sun ka dace kuma cikin lokaci. Har gashi shine ba mu dama mu buɗa makarantun ne yau.
Hukumomin ilimi da masu ruwa da tsaki kan ilimi sun yi alƙawarin kamawa yadda za a inganta harkar ilimi. Hakan ta sa Musa Hassan, director mai kula da makarantun kimiyya da fasaha a nan jihar Damagaram, jan hankali ga malamai da ma ɗaliban.
Laihi ya kasu ya rabu ne, akwai laihi na mushina kuma akwai laihi na ɗalibai yara 'yan makaranta. Tunda akwai mushina wanda gaskiya daraktororin suna sakaci, akwai mushinan da suke raba sana'a diyawa, suna can kenan. In kana kai kwantara da gwamnati, ya kamata ka tsaya kai aiki da gwamnati kawai. Amma in kace za ka yi kwantara da gwamnati kuma ka je karka wani aiki wani wuri daban, kenan ita gwamnati ka tabbata da kawai wata ya mutu tana ba kudinka kenan bai kamata ba ka raba hankali kuma ka zuwa can.
Ita ma daga nata waje majalisar mashawarta ta jihar Damagaran bata yi kasa a gwiwa ba inda ta bada kayayyaki da suka hada da kayan yaki da cutar corona tare da alkawarin gina makarantu da gyaran su a fadin jihar Damagaran. Ga dai shugaban majalisar mashawartan Malam Asan da karin bayani.
Mun kawo musu barancan hukenan da sabuni da kit ga suna da gel don ka abubuwan da ya kamata da musu suka da yaran duka su yi akwani na su kare kai Allah ya kare mu gaba daya. Bancin shi a nan majalisa mun yi tanadi na abubuwa kamar kamantan klasoshi, kera su, gera su kuma da kawo kayayyaki kamar na laboratoire kuma da fannin wannan ma'aikata ta ba da ilimi kamar na sana'a hannu duka dai mun tanadi abubuwa da yawa. A bana a cikin tsarin mun tanadi kamar kimanin miliyan 700,000 wanda za mu sa fannin ilimi.
Tamara Abari, murya Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
To ma sauraron mu kar ku sha'afa, muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin Kwannin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A halin yanzu ga Muhammad Ibrahim Kori dauke da shirin ɗan ƙasa da hukuma.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha haƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci. Mai wannan hali yaushe ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallo garzambo ne, mai yin wannan la'anan ne.
Masu rarrai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Kizan mutum ya bari ki zai koma kawai shi ne ya je ɗan gini. So yawancin rikici yana faruwa kawai ka ne kuma an rushe gidajensu. Masaransu da suka yi ma an su tsara kuma yaransu ne yake kakkashe ko jikokinsu. Akwai kuma death benefit da ba ba fashi ba ma iyali wanda sun mutu ba. Ba a biya shi ma shi ne ma fi. Wanda ba taba biya ba ma ya kai shekara 18 ba taba biyan wannan mutanen ba.
Masu rare ‘yan fanshin da suka yi wa gwamnatin jihar Plateau Najeriya aiki kenan da ma majalisun ƙananan hukumominta da ke tsakiyar Najeriya suke kokawa game da haƙoƙinsu a dakace mu.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara.
Madalla. Masu rarrai batun samun haƙƙin fansho na ma'aikata da suka yi ritaya daga aiki a Najeriya musamman a matakan gwamnati uku na ƙasar, wato gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da kuma gwamnatocin majalisun ƙananan hukumomi na ci gaba da zama babban ƙalubale. Kamar jihohi da dama na ƙasar, ‘yan fansho a jihar Plateau da ke tsakiyar Najeriya na cikin halin ni'yasu da kuncin rayuwa, ko dai bayan sadaukar da rayuwarsu ta aiki tsawon shekaru 35 ko kuma bayan shekaru 60 na haihuwa sun riske su a bakin aiki. Ko da yake ‘yan fanshin na Plateau sun yaba da ƙoƙarin gwamnatin jihar ta yanzu saboda farfaɗo da tsarin biyan haƙoƙinsu na fansho na wata-wata, amma sun ce har yanzu akwai sauran rina a kaba.
Sunana Ben Bello Duwa ni ne chairman na state pensioners na Plateau state. Muna da damuwa da yawa. Akwai gratuity wanda ya kai tun kusan shekara goma sha biyar zuwa goma haka wanda ba biya ma mutane gratuity nasu ba. Akwai kuma death benefit da ba ba fashi ba ma iyali wanda sun mutu ba. Ba a biya shi ma shi ne ma fi wanda ba taba biya ba ma ya kai shekara 18 ba taba biyan wannan mutanen ba. Iyalinsu wato shi ne gratuity nasu da pensioner da ya kamata biya su kafin su mutu, amma mutuwa doke su kafin biya wannan kudin wanda ya kamata ba iyalinsu su je su yi aiki su yi amfani da shi ba ba su ba. Kuma yaran iyalinsu na wani mutukan hali da mu kullum a office na kiyaga sun zuci kanan su koma. Kuma ba ba su ba har yau. Ɗayan na ƙarshen kuma wanda harmonization wato kudin da ya kamata a biya ma mutane wanda suka bar aiki da ba ba da shi ba, wanda da ya kai kamar kimanin kusan miliyan 32 kuna ne da ba ba su ba. An fara bayarwa an biya wannan harmonization amma ba biya arrears ba. Arrears suna tambaya wannan kudin. Kuma ya kai kusan wadansu shekaru kusan 10 har yanzu ba biya ba. Shi yasa suna karɓar 2,500 to kuma 5000 yanzu ba zai masu komai ba, kuma duk karin da aka yi nan ma kusan su uku mu ba bamu ba, ai karin 33,000 mu ba bamu ba, an zo da 18,000 mu ba bamu ba, gashi ana 30,000 mu ma ba bamu koko ba. Kuma yawancin su suna kan magani, yawancin su hargizin da yake ya platon nan kizan mutum ya bari ke zai koma koyin shi ne ya je dan gini, so yawancin su kici na faruwa koyi kane, kuma an rushe gidajen su, masaran su da suka yi ma an sassara, kuma yaran su ne yake kakkashe ko jikokin su, yanzu wadansu su suna zama a dakin haya ne, wadansu su yan wasu da suka karfin dauke su, wanda bai kamata ga bari ka sha wannan wahala ba.
Sunana Harun Abdulus Majak, mini trustee one na Nigerian pensioners. Local government sanzu gaskiya suna cikin wahala baka da ba. Yan pension kenan. Akwai da yawa cikin su wanda suna ciwo, suna kwanciya gidajen su. Ba su iya su tafi asibiti ba. Ba su da kudin abinci balle kudin zai kai su asibiti. Ka je asibiti sai ce ka kudi kaza. To ba shi da kudin. Wani ma wata kila ba shi da yanwa, shine kai dai shine the most senior gidan. To kai senior kan gida ba kana cikin rashin lafiya. Wai ne zai taimaka maka? Wai na su sa ido kanka? Kai kuma baka shi baka lafiya. Da muka jibunje mun zaga zuwa su local government sai muka ji irin damuwoyin da suna da su. Abin tausayi ne. Ka ga waɗansu a cikin su ba su taba gani rana ba fa. Suna na kwanciya cikin daki. Waɗansu ma ba su taba sani cewa ko ana cin abinci kuya ba. Wani ruwa daga ruwa ko tafiya zuwa dawo mashi dan gari shi da yamma da safe shikenan ya kwana da shikenan. Suna tsere mu ganin gwamna din. Amma muna so mu kai kuka mu wajen gwamna. In ba mu kai kuka mu wajen shi ba mu kai wajen wa. Domin shi ne zan wa bamu gaba daya da shi state da local government din duka. Saboda haka ina gani damuwan musamman mu civil servants mu ne mu zama kamar enemies da kanmu. Domin su wanda suna aiki a wajen gwamna din civil servants ne, wanda suna ministry din civil servants ne, kuma wannan abin da za su dawo su zo su shiga cikin wannan gurbi namu din ban san ko me ne gobe za su zo su fada ba.
Sunana Bulus Ibrahim, state secretary, Nigerian Union of Pensioners na Plateau State. Na daya kwanakin baya government sun ce mu je
adadin mutane
wanda gwamnati suna bin gwamnati gratuity da kuma death pension. Mun yi ba wayannan sunayen duk kasa gabaki daya mun kawo. Gwamnati sun yi mana alkawali wai za su ma biyan gratuities ta wurin wannan kungiyar United Capital, wanda insurance company ne. Members namu duk sun amince suna son haka din. Amma bayan da muka je muka kawo wayannan sunayen, yana nan ya kusan tun farkon wannan shekaran ba yi komai a kai ba. Shi yasa wayansu dalilin da muna son mu ga gwamna ma a kai, don ba wanda ya gaya mana ga abin da yi da sunayen. Members kuma suna ta damun mu a kulla yomi. Kin ga wayannan damuwan yana nan a kasa.
To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da mata 'yan fansho ke faɗi da kuma martanin hukumar fansho ta jihar ta Filato. A daka ce mu
duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta, za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta, komai ba mai iya kushe ta. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka, koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka, kowa ya gani zai zage ka.
Masore su ma mata ma'aikata da suka yi ritaya daga aiki a jihar ta Filato sun koka game da halin da 'yan fanshon jihar suka tsinci kai a ciki.
Salamatu Gambo ni ce treasurer na 'yan fanshon na state. Matan fanshona wanda ya ritaya namiji in bai samu entitlement nashi ba yakan zama damuwa wa mata, don kuwa shi dama yake kawowa. To yazo ya zama ya ritaya, to in bai samu an biya mishi abubuwan shi ba, kaga ya zama gida ya zama damuwa. To muna roko, shi ne yasa muke roko a taimaka in aka biya mazan matan sun samu da ƴaƴansu. Kamar na death benefit din nan, yawanci wayansu yaran ma karatun an bar tafiya don ba kudin tafiya makaranta. Mun gode dai gwamna na kokari, amma muna neman ya kara kokari.
To idan an ce yanzu gwamna na jin mu, a ce kin ga gwamna a matsayin ki na mace me zaki ga yamshi?
To zace taimake mu mu mata don mu ne da gida. In miji bai kawo ba, in matan ta samu ita ma za ta taimaka, don ita ne mai yaya, su ne kuma za su dinga mata kuka. So abin ne zan ga mishi ya taimaka din kenan.
To sai dai hukumar kula da yan pension ta jihar Plateau ta ce babu ko shakka tana sane da irin yanayin kuncin rayuwa da suke fuskanta.
An understanding of pensioners of the predicament posed by the board and by extension government, which should not be seen as a deliberate.
Mr. Robert Tuffle kenan shugaban hukumar fansho ta jihar Plateau yake yaba da juriya da kuma fahimtar da yan pension ke nuna wa gwamnati a kokarin da take yi na warware matsalolin su a hankali. Amma ake samun tafiyar hawainiya saboda kamfar kudade da gwamnatin ke fama da ita. To Allah ya kyauta. Masu rai da haka shirin yan kasa da hukuma na yau ya kammala. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu.
Amma su siya azar maula ba, makiya yanki dillalai ba. Da idan masu tuba da wannan.
A madadin daukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum kaga.
Daga shirin Mahmud Ibrahim Kwari na dan kasa da hukuma, sai Suleiman Mane Barma dauke da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa ɗaliban makarantun bokon Niger a matakin firamare da sakandare sun koma ajin karatun shekarar 2021 da 2022 bayan kammala babban hutu. Ɗalibai miliyan 4,400 ne aka yi wa rajista a bana, yayin da aka yi tanadin malamai 100,500 a makarantu kimanin 18,100 na gwamnati da masu zaman kansu, ba idan wasu dubban makarantun kimiyya da koyar da sana'o'in hannu. Sai dai a daidai wannan lokaci matsalar tsaro ta yi sanadin rufe makarantu 424 a jihohin Difa da Talabiri, lamarin da ya tilastawa yara 36,500 zama a gida. Jaridar Lebanon na cewa wata takaddama ta kunno kai a tsakanin gwamnan Yamai Udu Ambuka da magajin garin Karma, bayan da gwamnan a matsayinsa na shugaban kwamitin tsaron wannan yanki ya ba da sanarwar rufe wasu wuraren shakatawa da ke kwaryar birnin Yamai saboda dalilan tsaro a cewarsa. Yarar ta ce ɗaukar wannan mataki ke da wuya, magajin garin Karma ya ce an shiga hurminsa domin tsibirin Kanazi wuri ne da ke ƙarƙashin ikon Talabiri ba Yamai ba. Saboda haka dokar gwamnan ba za ta yi tasiri a tsibirin Kanazi ba, lamarin da ake ganin yana buƙatar tsoma bakin gwamnatin tsakiya don tsayar da ruwan miya. Jaridar IRN4 ta ce wutar daji ta ƙona eka 112,033 na ciyawar dabobi a ƙauyuka 24 na gundumar Abalak, yankin da mazaunansa ke dogara akan kiwon dabobi. Jaridar ta ambato shugaban hukumar gundumar ta Abalak, Rumar Mansurun, yana cewa ana matukar buƙatar tallafi a wannan yanki sanadiyar matsalolin da suka biyo faruwar wannan iftila'i. Muƙarƙare da jaridar Lanketer, wacce ta bayyana cewa munanan kalaman da ke fitowa daga bakin shugaba Macron sun farfado da aƙidar ƙin jinin ƙasar Faransa daga wajen jama'ar yankin Sahel, kamar yadda a makon jiya ya bayyana a kafafen labaran Faransa cikin yanayin fusata da rashin dattako. Yana mai da martani wa Prime Minister Mali Shogel Maiga, bayan da shugaban gwamnatin riƙon ƙwaryar ya zargi Faransa da juyawa ƙasar ta Mali baya a wani lokacin da take matuƙar buƙatar goyon baya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin Kwannin Janguriyar Nijar, tare da makon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai, a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Maman Bako a nan ne zan sallama da ku, sai kuma da misalin karfe 4 agogon Nijar da Najeriya, karfe 3 agogon Burkina Faso da GMT, za ku sake saduwa da waɗansu abokanan aiki. Sai in ce muku kasance lafiya daga nan birnin Kwannin Janguriyar Nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.